بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Asabar 19 ga watan Al-Muharram, hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1440, daidai da 29 ga watan Septemba, shekara miladiya ta 2018. Wannan shine kaset na 190 cikin jerin girkusussuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khair al-Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya, Sheikh al-Islami rahmatullahi alayh. Wannan littafi daya ne tamkar da dubu wajen bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mausu'a ce ta tarihin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Ibn Qayyim ya kai matuƙa wajen tattara bayanai game da tarihi da manhaji da ka'idojin rayuwa da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake gudanar da al'amuransa. Malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki, musamman saboda lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya inda ya je kasar Makka don yin aikin haji daga kasar Dimashku, nesa da iyalansa, nesa da littafansa. Allah ya saka mashi alkhairi. Har yanzu muna bibiyan Ibn Qayyim al-Jawziyya a inda yake gabatar mana da bayanai akan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a garin Makka kafin hijira, shekaru 13 na farkon musulunci, da irin wato abubuwan da ya fuskanta na cin zali da zalunci da rashin mutunci da ƙarya da sharri da ƙage wanda Quraishawa kafirai suka yi masa, shi da jama'arsa daga cikin musulmai, daga cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin, musamman masu rauni daga cikin su waɗanda suke talakawa da bayi da bararrun bayi da makamantansu. Za mu tashi inda malam yake cewa faslun qala Musa ibn Uqba an az-Zuhri, haka yazo a cikin bugun littafin, haka bugun inji, amma dukkanin nuskhoki waɗanda aka samu mu'tamada na littafin to ba haka yake a rubuce ba. Abin da yake a rubuce kawai shine qala az-Zuhri din, ba tare da ambaton Musa ibn Uqba ba, duk da yake haka yake a riwayan ainihin wannan kissa da zamu ji, amma dai shi Ibn Qayyim bai rubuta haka cikakke ba. To wasu masu kwafewa ne suka ƙara lafazin Musa ibn Uqba maimakon kawai qala az-Zuhri. Na fata mun gane wannan. Zuhri yace to kaga wannan riwaya ce wacce take mursala, tana bada labarin mi'raji na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, duk da yake Zuhri ba sahabi bane, babban tabi'i ne, ya bada labarin abin da ya faru. Yace ya urija bi ruhi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ila baitul maqdis wa ila as-sama'i qabla khurujihi ila al-madinati bi sanatin. Yace an yi mi'raji da ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne zuwa baitul maqdis, da kuma daga nan aka ɗaukaka shi zuwa sama kafin ya fita zuwa Madina, kafin hijira bi sanatin, da shekara guda kenan, a shekara ta 12 bayan fara wahayi. Wa qala ibn Abdul Barri wa ghayruhu, shi ko al-Imamu ibn Abdul Barri an-Namari a cikin littafin al-Isti'ab fi ma'rifatil ashab cikin mujalladi na 1 yace wa ghayruhu, shi da waninsa yace kana bainal isra'i wal hijrati sanatun wa shaharani, tsakanin Isra'i da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama akwai shekara guda da wata 2. Kamar wannan ya ambaci mas'alar ne a keke da kekenta, wallahu a'lam. In mun lura Zuhri kamar yana tafiya zuwa ga cewa an yi Isra'in ne da kuma mi'rajin dukkaninsu da ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da jikinsa ba, wanda magana ce wannan ita ce mai rauni daga cikin maganganu din. Wa kana al-isra'u marratan wahida, malan yace isra'in nan an yi shi ne so daya kawai. Wa qila, wasu sun ce marrataini, wai sau biyu ne. Marratan yaqazatan, a lokaci guda an yi shi ido da ido. wa marratan manaman, a wani lokaci kuma an yi a cikin bacci. Wa arbabu hadha alqawl ka annahum aradu an yajma'u bayna hadithi sharikin wa qawli, masu wannan magana masu cewa sau biyu ne sun yi kokari ne su hada tsakankanin riwaya sharik ibn abdullah ibn abi namr wanda aka yi ta ishara akan ta a darasin da aka yi a baya, wacce bukhari ya fitar da ita, da kuma fadin sa cewa thumma staiqaztu, sannan sai na farka. Kaga cewa na farka sai yake nuni zuwa ga kamar a cikin bacci ne yaga waɗannan abubuwa. Wa baina sa'irin riwayat, da riwayat ta zo da wannan maganan cewa sai na farka, da kuma sauran riwayoyi waɗanda ba su zo da batun farkawa ɗin ba. Wa minhum man qala, wasu kuma suka ce bal kana hadha marratayn, cewa sau biyu akai, marratan qabla alwahyi liqawlihi fi hadith sharik, an yi na farko kafin wahayi, kafin a fara annabta, saboda ya faɗa a cikin hadisin ya ce wa zalika qabla an yuha ilai, a hadisin shariku. Wa maratan ba'da alwahyi, da kuma ɗaya lokacin bayan wahayi, kama dallat alaihi sa'irul ahadith, kama yadda sauran hadisai suka nuna. Wa minhum man qala, wasu kuma suka ƙara suka ce bal thalathu marratin, kai so uku ne ma akai, marratan qabla alwahyi wa marrataini ba'dahu, an yi so ɗaya kafin fara wahayi, an yi kuma so biyu bayan fara wahayi. Malam ibnu qaymi yace wa kullu hadha khabatun, ce duk wannan fagamniya ce, duk wannan shirme ne, da masu cewa biyu da masu cewa uku duk ba daidai suke akai ba. Wa hadhihi tariqatu du'afa'i adh-dhahiriyya min arbabin naqli alladhina idha ra'aw fil qissati lafdatun tukhalifu siyaqa ba'd ar-riwayati ja'aluhu marratan ukhra, yace wannan hanya ce mai rauni wadda wasu malamai da suke bin zahiriya masu raunin fahimta suke bi wajen bayani akan ma'anar lafuzza na hadisi. Da zaran sun ga wani lafazi na wata riwaya ya ƙara wani abu kaɗan wanda babu shi a ɗayan riwayar, sai su ce ƙissa ce sau biyu. Haka suke akan hadisai waɗanda suke abin nan ilimi ne na larura, kowa ya san sau ɗaya abin ya faru, kamar ƙissar khusufi wanda kowa ya san sau ɗaya ta faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ƙissar wani abu da ya faru a wata jana'izar wani, sai ka ji sun ce wannan wata mutuwa ce daban ba waccan ba ce. Haka wannan su ce wannan wani khusufi ne daban ba wannan ba ne. Wannan kamar yana gugar zana ne ga mutane irin su Ibn Hazm. Ibn Hazm yana yawan yin irin haka, Allah ya gafarta masa. Yace idhara aw fil qissati lafzatan tukhalifu siyaqa ba'd ar-riwayati, ko riwayati a wannan bugun, suka ga wani lafazi ya sabawa abin da wasu masu riwaya ko wasu riwayoyi suka faɗa, ja'aluhu marratan ukhra, sai su ce abin ya maimaitu ne gaba daya. Fakama ikhtalafat alaihim ar-riwayat, fa kullama ikhtalafat alaihim ar-riwayatu addu al-waqa'iq, da zarar riwaya ta dukice musu addadul waqa'i'a, sai su ƙara yawan hadisa din. Wa sawabul ladhi alaihi a'immatun naqli anna al-isra'a marratan wahidatan bi makkata ba'da al-bi'tha, abinda yake daidai abinda malamai suke akai shine cewa isra'i sau ɗaya akai kuma a makka bayan fara wahayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da Allah ya masa salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula. Malam yace wa ya ajaban li haula'i allazina za'amu annahu mirara, mamakin Allah, abin mamaki game da zancen waɗannan da ke cewa an yi shi ne sau tarin yawa. Kaifa saga lahum an yadhunnu annahu fi kulli marratin tufradu alaihi salatu 50, ta yaya hankalin su ya iya raya musu cewa a kowane karo daga cikin karan da suka ce an yi watin isra'in fiye da sau ɗaya, duk sanda ya je za a sake farlanta mai salloli 50 ne, sun mai taraddadu baina rabbihi wa baina Musa hatta tasira 50, sannan ya ta kaiwa yana kawowa tsakanin Allahnsa da Musa alaihi salam. Annabi Musa na ba shi shawara, yana komawa gun Allah, ana ragewa ana ta ragewa har akai ta zama 5, kenan an maimaita wannan hadisar suke so su ci. Sun mai yaqulu, sannan ya ce amdaitu faridati, Allah ya ce nazartar da farillata, wa khaffaftu an ibadi, na rangwanta ma bayina, sai abin ya fuka ma da faifan bidiyo da zaka saka ka kalla, goma ka ƙara kalla har ka gane ka ce yanzu za a yi kaza, ya zama kamar drama kenan, ko mun gane. ثم يعيدها في المره الثانيه الى 50 bayan an yi wannan an gama sai a sake zuwa kuma a sake daukan manzo Allah daga makka a tafi da shi baitul maqdis daga nan a tafi da shi sama idan an je Allah ya ƙara cewa to na ƙara fallanta maka salloli 50 an manta da wancan na baya sai kuma a sake saukowa ga annabi Musa a sake neman ragi da sauransu yadda aka sake a wancan kara thumma yahutuha asharan asharan ay tasassabe su ana maida ana cire 10 har a kuma kan 5 وقد غلط الحفاظ شريكا في الفاظ في الفاظ من حديث الاسراء abin da ake so ka fahimta shine wasu kalmomi da ke cikin hadisin isra'i malaman hadisi sun kuskurantar da shariku game da shi zai doye mana magana akan su anan gaba kadan insha Allah a takeice tattaruwar abin da malamai suka kuskurantar da shariku akai na ainihin wato abin nan na abin da ke cikin hadisin riwayar sa abubuwa ne guda 10 na farko akwai bayani akan wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada annabawan nan yayi short changing ya caccanza wasu wuraren annabi kaza an ganshi ne a sama ta kaza sai ya cire shi daga wannan sama ya kai shi wata sama ya ciro wani ya kai shi yayi wato reshuffling na wuraren da aka ga annabawan wannan shine kuskure na farko da aka kama shi da shi na biyu shine kasancewa mi'raji da ya ambata yace kafin fara annabta ta inda yace thumma wa zalika qabla an yuha ilayhi wannan ma daga cikin kurakuran da aka same shi da su na uku shine batun cewa manaman ne da yace thumma staiqaztu wannan ma daga cikin mukhalafat da shariku yayi sannan sai kuma na hudu shine saba wa riwayoyi da yake fuskar ambaton inda sidratul muntaha take sauran riwayoyi sun ambaci cewa sidratul muntaha tana wuri kaza shi kuma ya ambaci mahalli da ya bambanta da wannan wannan shine sabani na hudu dake cikin hadisin sabani na biyar a batun annaharain wasu koguna guda biyu wadanda suke sama din nan wanda ya ambata sabanin fuskar dake cikin sauran riwayoyi sabani na shidda shine ya ambaci cewa a lokacin da za ta fi Isra'i ne aka tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda abin da yake tabbatacce mutawatiri asira shine an yi wannan ne tun yana yaro dan kasa da shekara 10 haka bayani akan sabani na 7 shine inda ya ambaci naharul kausar a sama ta 1 cewa akwai kogin al-kausara maimakon a can sama ta 7 sai kuma batu akan a danganta wannan at-tadalli wad-dunu ila Allah azza wa jal cewa thumma dana fatadalla kusancin da annabi yayi da Allah ne maimakon abin da yake shi da kanshi manzo Allah ya fassara a wasu riwayoyin daban cewa da Jibril ne alaihi salam ar-ruhul amin sai kuma ya ambata karara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki komawa ne sanda manzo Allah ya ce ma Musa alaihi salam ina jin kunya bazan koma gurin Allah an ƙara neman ragi ba cewa wannan ya faru ne a karo na 5 wanda kuma ba haka bane a cikin sauran riwayoyin ya faru ne a karo daban ba wannan ba haka kuma na 10 shine cewa da yayi fa'ala bihi rabbuhul jabbar sai Allah ubangijinsa madaukaki aljabbaru wanda yafi karfin kowa sai ya ci gaba da tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun rabu da Jibril zuwa can cikin sama fiye da inda Jibril ya tsaya wannan ma mukhalafa ce fa wadannan duka mukhalafat din al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya tattauna akan su a cikin mujalladi na 13 da littafin Fathul Bari na san ƴan uwa masu albarka za su iya tuna a can baya mun karanta waɗannan masail din daga cikin Fathul Bari din kuma a nan gaba ma kusa sosai Ibnu Qayyim al-Jawziya zai sake ambaton su insha Allah wallahu a'lam to waɗannan su ne mukhalafat din da malamai suka yi nuni zuwa gare su wanda dukkanin malamai sun tabbatar da wannan kuskure ne sai kuma suka yi kokarin baiwa al-Imam al-Bukhari uzuri cewa me yasa Bukhari ya kawo wannan riwaya wanda wannan riwaya a zahirinta ta saba wa irin riwayoyin da Bukhari ke kawowa saboda ga ta a karara tana dauke da matsaloli shine sai daga cikin uzurorin da Ibn Hajarin ya bayar cewa Bukhari ya kawo wannan riwaya ne na farko tukunna bai kawo ta a cikin usul na littafin ba sai da yaje can karshe magana akan kitabut tauhid sannan ya kawo ta karshen littafin sa bai kawo ta a nan farko inda ya saba kawo manya-manyan hadisan shi ba kuma ya kawo sauran riwayoyin waɗanda ba wannan ba ya kawo ta ne dan ya nuni zuwa ga waɗannan sabanin da ke cikin ta sannan kuma dan ya bayyana cewa mas'alar Isra'i da Mi'raj ta shahara ta yadda da zaran an ambace ta kowa ma zai iya gane kuskuren da wani yayi wannan hadisin ya kawo maka shi bai magana akai ba to yana fatan saboda shahara da tawaturin mas'alan kowa na iya gane ta babu katan sai an yi wani bayani da haka ya kawo ta ya talakin ta Ibn Hajarin da ya kokarin kare Bukhari da wasu abubuwa makamantan wannan Allah ya gafarta musu ga baki daya almuhim shine riwayar ta zo da matsala kuma malam ya ci gaba da cewa min hadithil isra'i wa muslimun awrada almusnad minhu al-imam muslim ibn al-hajjaj al-qushayri a cikin as-sahih dinsa ya kwararo hadithin da isnadin sa thumma qala wato bayan da ya kawo riwaya a cikin alambar hadisi na 126 farkon muslim a cikin kitabul iman muslim ya kawo riwayar ثابت البناني دغا انس da ya kawo ta cikakkiya sai kuma ya kawo isnadin wannan tashriq ibn abdullah ibn abi namr sai yake cewa gashi kamar yadda malai ya fada sun makala faqaddama wa akhara wa zada wa naqasa haka yace da yace haddathana fulan an fulan kaza 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 sai yace wannan shariku min tariqi shariq din kenan ya ambaci wani bangaren lafazin sai yace sai yake cewa nahwa hadisi sabit irin hadisin sabitu sai yace amma kuma shi wannan ya kawo waqaddama shay'an wa akhara wasu maganganun ya mai da su gaba wasu ya mai da su baya wa zada ya ƙara wasu maganganu wa naqasa ya rage dan haka muslim bai kawo ta da lafazin ta yadda bukhari ya kawo ba sai irin wannan ishara irin yadda ya saba shine malam anan ibnul qayyim yake cewa walam yasrid alhadith muslim bai kawo hadisin ba fa ajada rahimahullah kuma abin da yayi haka ya kyauta Allah ubangiji ya kara mishi rahama ya kyauta da yayi haka da bai kawo hadisin cikakke kamar yana nufin shi bukhari bai kyauta ba kenan ko wannan ya zama mutane a ciwon ido wannan abin da bukhari yayi sai dai ai ta kawo uzuri a ce to ana ganin kaza ne an rasa yadda za a yi abin saboda yana daga cikin wato falalar malaman salaf da malamai masu bin tafarkin shine su ba sa celebrating dan an samu kuskure da wani malami kaga su yan bid'a to yanzu wannan abin murna ne yawa mun kama shi to waɗannan sadis ne su a cikin malamai masu neman Allah suke su ga kuskuren wani malami amma su malamai na kwarai idan suka ga kuskuren wani to su na farko tukunna in zai yu sai a sitirta kuskuren idan ba zai cutar da kowa ba idan ya shafi shi ne shaks din shi sai a sitirta Allah yana son masu sitirtawa bayin sa yana daga cikin sunan Allah as-sittir kamar yadda a cikin sunan Abi Dawud mai rufa mutane masu laifuka asiri to yana son bayi masu lullube bayin sa asirin su shi ma sai lullube musu idan kuma zai shafi al'umma to sai ayi bayanin gyara laifin ba tare da an taba mutuncin sa ba wannan shine abin da yake tafarkin malaman sunna kalla kaga misali al-imam al-bukhari da ya rawaito hadisin samura dan jundub radiyallahu anhu samura wannan sahabi wanda anas aka ba da labarin cewa umar dan khattab ya ce la'anallahu samura Allah ka tsine wa samura yana cikin bukhari da bukhari ya zo sai ya ce ana umar ya ce la'anallahu fulana Allah ka tsine wa wani me yayi ya sai da giya wannan ya sai da ita yana cikin bukhari bayaki da yazo sai ya ce wannan mutumin wane ne bukhari ya koye shi ne dan rufa mai asiri da masu shari'i suka zo sai suka kawo ihtimalat na ya akai samuratu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka same shi a cikin irin wannan badakala shi na farko wasu suka ce an bashi aikin tara zakkani da yaje karbowa sai wasu daga cikin jizya sai zama wasu daga cikin kafiran amanan ba su da kuɗi a ƙasa sai dai kayan kudi, kayan kudin nan kuma giya ce, sai ga cewa in yaba musu sun cuci gwamnati ya zai yi, da haka sai ya karba ya je sai dai sa kudin a cikin abin nan, tunda dai almuhim dai ko kudin ya karba kudin giyar ce tunda kasuwancin su kenan, to mun gane. Ibn Hazar da yawan bata wasu suka ce a abin da ya faru yayi ta'awili ne cewa yanzu ya shiga cikin kunci, to idan kuka shiga cikin kunci abin da ya haramta na iya halasta maka kamar da ake iya cin mushe. To amma ƴan Shi'a yanzu wannan magana suna rike ta kan cewa ai samura ma kaza ne, zaka ji mugayen maganganun da suke faɗa kan shi marasa daɗi. Of course samura ta dan jundub Allah ya gafarta mishi, yana da wasu kurakurai da suka faru da shi a cikin tarihinsa, musamman kashe mutane da suka dinga yi shi da Ziyadu. Yayi ma Ziyadu aiki a hukumar ƴan sanda a zaman shi a ƙasar Iraki, aka ce sun kashe mutane an kirga sama da mutum 12,000, aka ce sai da suka jika gidan imara din da jini kamar yadda ruwan sama ke jika gari. Duk yana ciki karanta littafin abin nan Tarikhul Islam na Zahabi. Almuhim shine sai Bukhari sai rufa mai asiri, sai ba za a ambaci sunan shi ba, saboda wannan yanzu ya shafi shakhsu din shi ne kawai. Kuma riban me zaka ci idan yanzu kana salbatin cewa ga wani sahabi yayi wani laifi, kai wani laifi ne baka yi, ko da baka sai da giya kana yi laifin da yafi wannan, ko mun gane. To idan kuma ya shafi kamar yanzu wannan da ya zama ya shafi ilmi ne, to za a bayyana. Amma duk wajen bayanin baka ji wani ya ce dama Bukharin nan kaza ne, ba za a faɗa haka ba, sai a ce Allah ya gafarta mishi. Wannan shi ne tafarkin mutanen farko, da duk wanda yake tutiye yana bin tafarkinsu. Amma tafarkin ƴan baya shi ne qaumun idza sami'u sharran dhukirtu bihi, da sun ji an ambaci wani sharri a za'u sai su ta yayatawa, irin yadda muke yanzu. Wani ma zai je kan Facebook ne nan da nan ya bada posting, breaking posting, cewa ga abin da wane yake. To wannan ba tafarkin musulmai bane jama'a, Allah ka tsare mu. Ya kamata duk abin da za ka yi faɗa ka dinga tuna cewa to wannan menene maslaharsa ga shakhs ɗinka, ga al'umma da sauransu. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim. Man zulim malamai suka ce wato in zaka kai ƙara kenan gun alƙali, shine ma'anan ka al-jahr bisu'i min al-qawl. Allah ya tsare mu. Wannan jama'a a take kenan. To kafin mu je gaba, a baya in kun tuna a darasin da muka yi wancan karan, aya ambaci mas'alar hadisin ikhtisamul mala'il a'la. Bari mu cike wannan bahasi akan Isra'i da shi domin fa'idarsa, kuma da abin da ke cikin sa na aqida ta salaf, wanda aka yi magana anan ta ganin Allah subhanahu wataala zai warware mana wannan mas'ala. Hadisin zamu karanto shi daga littafin sahiha ta Ash-Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alayhi, daga lamba hadisina 3169 da Bukhari, da Malam Albani ya kawo shi, da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aytu rabbi fi ahsani sura, naga Allah ubangijina a cikin yanayi mafi kyau. Fa qala, sai Allah ya ce da ni, fima yahtasimul mala'ul a'la, ko ka san akan menene mutanen sama mala'iku na can sama suke ta jayayya ake tattaunawa. Fa qultu, sai na ce la adri, ban sani ba ya Allah. Fa wada'a yadahu baina katafayya, Allah ya daura hannunsa akan kafaduna, hatta wajadtu barda anamili, har sai da naji sanyin yatsinsa. Thumma qala, sannan Allah ya ce fima yahtasimul mala'ul a'la, ina ƙara tambayarka akan menene suke tattaunawa. Qultu, fil kaffarati wad darajati, suna tattaunawa ne akan kaffarori da darajoji. Qala, Allah ya ce da ni, wa mal kaffaratu, menene kaffarori? Qultu, isbagul wudu'i fi sabarat, nace abin da ke sa mutum ya samu kaffara zunubai shine ciccuda alula a lokacin as-sabarat. As-sabarat jam'u sabra, sabra bita'il marbuta da ba'un mai dauri, kamar da zaka ce akla da sajda, sai a ce sabarat, sajadat, akalat. Ma'anar shi shine tsananin sanyi, hunturu. Idan ana hunturu kana yin alula, kana cuccuda ta sosai, baka tsoron ruwan sanyin, don Allah, don tsarkaka, don addini. To wannan yana daga cikin ayyuka masu falala wanda suke sa Allah subhanahu wataala ya kankare maka zunubanka. Allah kankare mana. wa naqalul aqdami ila aljama'at, da tattaka kafa, daga kafa da zakai kai kana tafiya, kana takawa daga gidanka ko rumfar kasuwarka ko ofishinka ko duk inda kake zuwa sallar jami'i, wato ba za ka zauna kai a inda kake kawai ka rubu da masu jami'i ba. Shi ma wannan yana sa a kafirta ma zunubanka, duk dagawa da maidawa akwai abin nan, akwai takfirin zunub. Wantizaru salati ba'da sala, da jiran wata sallah bayan wata, in kai azhar kana jiran la'asar, in kai la'asar kana jiran magariba, haka haka. Qala manzo Allah yace, Allah subhanahu wa ta'ala yace, fa madarajatu, to menene kuma matakan da ake samu na daukaka din, me ke kawo daukaka a wurin Allah? Qultu, manzo Allah yace, it'amu ta'am, ciyar da abinci, ciyar da masu bukata abinci, wa ifsha'us salam, da yada aminci, yada sallama da aminci a cikin mutane, wa salatun bil layli, da yin sallah cikin dare, wan nasu niyam, san da sauran mutane suke yin bacci, tatajafa junubuhum anil madaji, kenan ko, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qala yace, qul, to bani labari, fada abin da kake so ya Muhammadu. Qala annabi yace, qultu ma aqulu, me zan fada ya Allah? Qala Allah yace da shi, qul, ka dinga addu'a kana cewa, Allahumma inni as'aluka amalan bil hasanati wa tarkan lil munkarati wa idha aradta fi qaumin fitnatan wa ana fihim faqbidni ilayka ghayra maftuni. Ya Allah, ina roƙonka ka dinga bani dama ina aikata ayyukan alkhairi. Allah, ka hane ni daga aikata munanan ayyuka. Ya Allah, idan kai nufin jarabta wasu mutane alhalin ina cikin su, ya Allah, ka karbi rayuwata kafin ka fitine ni, ya Allah. Wannan hadisi Sheikh Al-Albani yace, akhrajahu At-Tabarani fi du'a, al-Imam Abu al-Qasim At-Tabarani ya fitar da shi a cikin kitabu du'a din shi a cikin juz'i na uku. Yace, haddathana al-Hasan ibn Ali al-Ma'mari qala haddathana Sulaiman ibn Muhammad al-Mubaraki qala haddathana Hammad ibn Dulail an Sufyan ibn Sa'id al-Thawri an Qais bin Muslim an Tariq ibn Shihab أو عبد الرحمن بن ثابت قال حماد بن دليل وحدثني الحسن بن صالح بن حي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي ثعلبة الخشني أو أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فذكره. ونشيني إسناد عند الإمام الطبراني يكاو أتكين الدعاء وندا إسنادين قاشنا باشد مطالة isnadi ne wanda yake wannan alal aqal a ce hasanun ne insha Allah, domin waɗannan dukkanin mazajen mazaje ne na sahihu Muslim. In ka cire mutum biyu, mutum na farko shine al-Hasan ibn Ali al-Ma'mari wanda shine malamin al-Imam at-Tabarani a cikin wannan riwaya, bayi daga cikin rijalul Muslim, amma amintacce ne, muktsir, babban malami, sananne daga cikin malaman al-Imam at-Tabarani. Shi yace daga malam Sulaiman bin Muhammad al-Mubaraki, sunan shi Sulaiman bin Dawud, kuma ana cewa Sulaiman bin al-Mubarak. Shi wannan yana daga cikin malaman Imam Muslim, haka al-Imam an-Nasa'i ma yayi riwaya daga gare shi, an ce ya rasu shekara ta 231. Shi kuma yace daga Hammad ibn Dulail, wato alƙalin garin Madainu kenan, wanda ɗalibin al-Imam Abu Hanifa ne, An-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, Abu Dawud ma ya riwaya daga gare shi. Shi kuma yace daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ahlul a'lam, wanda sananne ne malam Sufyan dan Sa'id al-Thawri rahmatullahi alayh. Shi kuma yace daga Qais bin Sulaiman bin Muslim al-Jadali kenan, Abu Amr al-Kufi, babban malami daga cikin malamai masu bauta Allah sufaye, ya rasu shekara ta 120 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya daga cikin rijalul jama'a as-sitta kenan. Shi kuma yace daga Tariq ibn Shihab al-Ahmasi, Tariq ibn Shihab al-Ahmasi, wannan yana da ruqya ma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma yana yaro dan tasisi, da haka ba shi da riwaya. Ya rasu shekara ta 82 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin rijalul jama'a. To aka ce ko shi aw Abdurrahman ibn Sabit, Abdurrahman bin Abdullah bin Sabit, haka yake zuwa cikin riwaya, ana danganta shi zuwa ga kakan shi Abdurrahman ibn Sabit, amma Abdurrahman ibn Abdullah ibn Sabit in al-Jumahi, wanda shima daga cikin rijal Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah, tadi ine mashhuri. Akwai mas'ala sananniya a cikin ilmi na darhu wa ta'dil game da riwayarsa daga mutane guda biyu, sune Jabir dan Abdullah da Abu Umamah al-Bahili, wanda kamar yadda Imam Az-Zahabi yake fada a cikin littafin Al-Kashif fi Ma'rifati Marahu riwayatun fi kutub sita, cewa abin da yake magana ta hakikan shine bai jirewa daga gare su ba. Duk riwayarsa daga Jabir dan Abdullah ko daga Abu Umama ana daukan ta a matsayin cewa akwai inqita'i a cikin ta, wallahu a'lam. To kaga anan babu matsala, domin anan riwaya ce daga Abu Sa'labah al-Khushani ko kuma daga Abu Ubaida ibn al-Jarrah, daya daga cikin sahabban duka ya tabbata cewa ya riske su. Sai kara kawo wani isnadin cewa Hammad dan Dulail shi a riwayar sa yace wa hadathana al-Hasan ibn Salih ibn Hayy an Amr ibn Murra, to sai yace an Abdurrahman ibn Sabit. Kaga an samu wato ya zama aziz kenan da hanya guda biyu. Gashi nan dai kawo shi har zuwa karshe, kan mu cika mutane da surutu akan isnadi, ko ba san irin wannan surutun suke ba. Wa akhrajahu al-Khatib fi at-tarikh, malai yace Khatib al-Baghdadi ma fitar da wannan riwaya a cikin at-tarikh din sa a mujalladi na 8 shafi na 151 min tariq at-Tabarani ta wannan isnadin. Walakinahu zada fi awwali, Khatib ya kara a farkon shi cewa lamma kana laylatu usriya bi, yayin da daren da akai isra'i da ni yayi, ra'aitu rabbi, naga Allah na. To wannan shine shizuzi din, gashi yace wa hadhihi ziyadatu shadha, wannan shiduzi ne li mukhalafatiha li kitab at-Tabarani awwalan, ta saba wa abin da ke cikin kitabu du'a. Wa li anna al-khatiba aqaba alaiha min tariqin ukhra am Muhammad ibn Ali ibn al-Madini, don kuma khatibu ya kara kawo wani isnadi daga Muhammad dan Ali dan Madini, qala dasana Abu Dawud al-Mubaraki bihi, ya kawo wannan isnadin wa ibn al-Madini lam hadha lam a'rif, wannan Muhammadu dan Ali dan Madini ba a san shi ba. Lakin tabahu al-Hasan ibn Ali al-Ma'muri kama taqaddama wa huwa min shuyukh at-Tabarani as-Siqat. Al-Hasan ibn Ali al-Ma'muri shi mun ji cewa malamin Tabarani ne amintacce, wa man fawqahu duk wadanda ke saman shi a cikin isnadin, malam yace siqatun min rijali muslim, dukkanin su amintattu ne mazajin sahih muslim, ghaira Hammad ibn Dulail, kamar yadda muka faɗa tun farko mutum biyu ne waɗanda ba mazajin muslim ba, malamin Tabarani din shine Al-Hasan ibn Ali al-Ma'muri, sai kuma wancan mai suna Hammad ibn Dulail shima Abu Dawud ne kawai fitar da hadisin sa, shine wanda aka ce alƙari ne na garin Mabain, malami ne ba Hannafi babban malami Allah gafarta mishi, wa huwa saduqun, shima mai gaskiya ne kama fi taqrib, kamar yadda cikin taqrib. Wa qala adh-Dhahabi fi al-Kashif fikatun jawara, yace amintacce ne, ya zo na kasan Makka, fasanadu sahihun, Albani yace da haka wannan isnadi ne ingantacce. Wa qad jaa al-hadithu min turqin ukhra sahaha ba'daha al-Bukhari wa at-Tirmidhi, wannan hadisi dake bayani akan tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah cikin mafarki, to ya zo kuma ta wasu hanyoyi wanda Bukhari da Tirmidhi duka sun inganta su. Wa fiya anna dhalika kana ru'ya manamiyya, a waɗannan riwayoyi ya zo ƙarara cewa a mafarki ne. Wa zalika mimma yu'akkidu shubuda tilka riwayati fatanabba, wannan daga cikin abin da ke ƙara ƙarfin cewa waccan riwaya ta Khatib al-Baghdadi shadza ce. Ka tsaya ka lura da wannan jumala Albani. Wa raji ba'da tilka turqi fi zilalil janna, ka koma ka duba waɗansu daga cikin waɗannan hanyoyi na isnadin a littafin Albani din, shine zilalul janna fi takhrij ahadith as-sunnah, takhrijin da yawa hadisan kitabus sunnah ta Ibn Abi Asim. Wa kad khallata Ibn al-Jawzi khalatan ajiban bayna hadhihi al-ahadith as-sahiha allati fiha al-iqtisam al-mala'i al-a'la wa fi ba'dihi annaha ru'ya manamiyya kama araft wa bayna ba'd al-ahadith al-mawdu'a allati fiha annahu ra'a rabbahu 'ala al-ard biminan ala jamarin awraq. Al-Imam Abdurrahman Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi a kitabu al-mawdu'at al-kubra nashi, mala Albani yace ya rikirkita waɗannan hadisai rikirkita mai ban mamaki, inda ya gwama su da wasu hadisai na ƙarya. Akwai hadisai da suka zo riwayoyi ne na ƙarya wanda suke nuni zuwa ga cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai ya ga Allah subhanahu wataala
a nan duniya, da lafazin ra'aitu rabbi ala jamalin ahmar, na ga Allah Ubangijina a kan wani jaki, a kan raƙumi ja bi arafatin, a ranar arafa, wai ran da ake aikin haji a tsayuwa arafa, wai sai ga Allah da kanshi ya zo a kan raƙumi yana cewa samahtu wa ghafartu wa tubtu alaikum illa almazalima, na yafe wa kowa, na gafarta mishi, na anshi tubar kowa in banda zalunce-zaluncen da ke tsakankaninku. Wannan hadisi ne da Ibn Jawziyya ya kawo shi, ya ce wannan hadisin ƙarya ce ko da isnadin shi ya inganta ba za a karɓa ba, haka ya ce. Kaga wannan kuma zakewa ce ta kanta, ya ce wannan ko da thiqatu ne suka ruwaito shi ba ma za a karɓa ba. Ya bubbuge mutanen da suke ciki har da amintattu, suna Aimu ibn Hammadin, malaman Bukhari ne ma, ya ce duk waɗannan ma dama suna da matsaloli. Of course hadisin bai inganta ba, amma ya saka hamasa a ciki, Allah ya gafarta mishi. To da ya gama raunata wannan, sai kuma ya hada da ingantattun su ma da ya maki su. Shi sa wannan littafin nashi, littafin Mawdu'atul Kubra, yana da hadari kwarai ga wanda ba kwararre bane a cikin ilimi, kamar yadda Ibn Hajar yake fada. Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su, cewa littafai guda biyu ba mai cin more su sai malamin da bai gaza malantan masu littafin ba. Shine littafin Mawdu'atul Kubra na Ibn al-Jawzi da littafin Musarrak al-Sayyani na Abu Abdullahi Hakimun Naysaburi. Saboda kowannen su yana akan abin nan ne, ala tarafaina qidin, suna dutse hannun riga. Shi Hakim saurin ingantawa, shi kuma Ibn al-Jawzi saurin karyatawa. Shine su yake cewa wa fi kitabi wa lil al-Jawzi ma laysa min al-mawdu'i hatta uhima min as-sahih wa ad-da'if wa al-hasan jama'atuha kitabi al-qawl al-hasan wa min gharibi ma tarahu fa'lami fihi hadithun min sahih muslim. Shi kuma wanda yake cewa abin nan wal busti yudari al-hakima, inji shi kuma malam Zainuddin Iraki kenan, suna kusa da juna wajen tasahuli. Shi Hakim ba wuya ya inganta ko bai inganta ba, shi kuma wancan ba wuya ya raunata, ya ce ma ƙarya ne ko da ya tabbata, Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su. To sai in kana da irin basirar su da irin ilimin su da zaka iya tantancewa, ko kuma ka dogara da wani wanda yake ya kai su, wanda yayi magana akai, kamar irin su Zahabi din, irin su Ibn Hajar, irin su Albani, irin su Mizzi, irin su Ibn Kathir da makamantan su, Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su. Almuhim, Albani yace wannan dai bai inganta ba, wannan riwaya da ya ishara a wurin wacce take mawdu'iya din al-Imam Ibn Asakir al-Dimashqi shefta da ita aslan a cikin littafin shi na Tarihu Madinatu Dimashq, ta hanyar wani mutum mai suna Abu Ali Al-Ahwazi, wanda Abu Ali Al-Ahwazi dama ana tuhumar shi da ƙarerai da ƙarya da satar riwaya. Shi yasa da Zahabi ya zo tarjumar sa a cikin littafin Al-Mizan, har sai da ya ƙonƙoshi Khatibul Bagdadi, yace Khatibu saboda rashin taka tsantsan har yayi riwaya daga wannan Abu Ali Al-Ahwazi din nan, shine mai hadisan, kuma baya ga shi a cikin isnadin akwai mutane wanda suke majahilu ne. A takaice dai riwaya ce wadda ba ta tabbata ba wannan, ina fata mun gane wannan. Sai Albani yake cewa wa nahwihi min al-mawdu'ati wa qad kharrajtu ba'daha fi ad-da'ifa, wa sun sunai takhrijin sa a cikin ad-da'ifa akan lamba ta 6330, wa qalladahu fi dhalika al-jahmi al-jald al-muta'annit al-musamma bi Hasan as-Saqaf, yace an samu wannan bajahaman nan, bakin bajahaman nan Hasan as-Saqaf ya makale wa waɗannan maganganu na khatibu fi ta'liqihi ala daf'i shubahi tashbihi, da ya ta'liqi akan littafin daf'u shubahi tashbihi bi akuffi tanzihi, wanda shi ma na Ibn al-Jawzi ne, alladhi dafa'ahu Zahabi, wanda Zahabi ya tunkuɗe littafin, wa tamanna annahu lam yu'allifu, Zahabi ya ce kai can Ibn al-Jawzi da bai littafin nan ma da ya fi mishi alheri, saboda ya saba wa limamin shi, ya saba Imam Ahmad Ibn Hanbal. Shi Ibn al-Jawzi yana da dan jini na ash'ariyanci a zamanin, kuma sai aka samu wasu hanabila su kuma sun zake wajen tabbatar da sifatu har sun zama kamar mujassima. To sai yana so ya musu raddi, garin yi musu raddi, sai ya wargaza gaba ɗaya hadisan siffofin Allah subhanahu wataala, har yake faɗan magana irin ta wato ƴan ash'ariya wanda suke cewa baya sama baya ƙasa baya ciki baya waje, kaga ya kora Allah kenan. Da Zahabi ya zo a cikin tarjumarsa cikin Sirar Alamin Nubala, sai yake cewa kai can Ibn al-Jawzi da bai littafin nan ba da ya fi mishi alheri, Allah ya gafarta musu. Lima fihi min at-ta'awilat al-mu'attila li sifat al-ilahiyyah allati dhakara anna Allah laysa dakhil al-alami wala khariju, har ya kai ga tawili yayi nisa, har ya ambaci cewa Allah bai cikin duniya kuma bai wajenta. Ta'ala Allahu allazi 'alal arshi stawa istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa 'azamati. Albani yace Allah Ubangiji ya daukaka daga wannan zance na Ibn Jawzi, Allah wanda ya daidaita a saman al'arshi irin daidaituwa da ta dace da girmansa da darajarsa. Summa ra'aytu at-Tabaraniya qad akhraja al-haditha mukhtasaran fil mu'jam al-kabir wal awsat. Mala Albani yace kuma sai na saki ganin ashe bayan cikin kitabud du'a har ila yau at-Tabarani ya ruwaito waɗannan riwayoyi a cikin littafin shi al-mu'jam al-kabir da al-awsat. يأتي حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا فروة ابن أبي المقراء قال حدثنا القاسم بن مالك عن سعيد ابن المرزباني عن أبي سعد عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب قال برابع إسناد النقو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بمن زن الله فيما يختسم الملأ الأعلى الحديثة هزوا كرشنش إلى قوله تيوى الصلاة بعد الصلاة جران صلى بايا وتصلى وعله لحيثمي بقوله حيثمي أتكم مجمع الزوائد مجلد ينطيع يتي وان الرواية أقوي إلا سبود أبو سعد البقال انت مدلسين قاش ما يفعل وفيه أبو سعد البقال وهو مدلس وان دا كتي دق أبو سعد البقال من رواية دق قيس بن مسلم كما كاغي يتي عن وقد وفقه وكيئون تدي يكي وكيئو يتي متمن كركيني قلت نيكو الباني سينتي وابن أبي شيبة هذا فيه ضعف وانما متمم سنا محمد دن جدن مالو عثمان دن أبي شيبة شمعنا دروني فأخشى أن يكون لم يحفظ إسناده الباني يتي إنا سورين إذا ما شمع بحدتي يدي كما تبا والله أعلم. الباني يتي وجملة القول أن الحديث صحيح لا شك في ذلك لا شك في ذلك يتي للي wannan hadisin lalle babu shakka akan ingancin shi, la yashku fi dhalika ahad, babu wanda ke shakka game da ingancin sa. Ba ada an yakifa ala hadhi turqi, bayan mutun inda ya san abin da yake yi yaga waɗannan isnadojin wa tashihi ba'd a'immatul hadith li ba'daha, kuma yaji cewa malaman hadisi wasu daga cikin su sun ingata hanyoyin nan, babu mai kin wannan illa in kana mimman tsamasallahu ala qulubihim, sai wanda Allah ya bame zukatan su min zawul ahwai, kaman masoya zuciya kazakal sakhaf, kaman wancan da ake ce masa sakaf, sai Albani ya ce sakhaf aljahil allazi yukhalifu sabila almu'minina wal ulama alarifina, wanda ke saba wa hanyar mu'minai da malamai. Fayudaifu ma sahahu, sai ka ji ya raunata abinda malamai suka inganta. Ka hadha alhadith allazi wada'a fihi risalatan samaha faddufu, kama wannan hadisin da yayi risala musamman karamin littafi yayi yasa mai suna wai faddufu aqwalil huffadil ma'thura li bayani wad'i hadith ra'aytu rabbi fi hasan sura, wai tonan silili, cire bakin kwalba dan bayani akan maganganun malaman hadisi da suka ce hadisin ra'aytu rabbi fi hasan sura wai hadisin ƙarya ne. Kazaba wallahi alaihim, Albani yace na rantsi da Allah ƙarya yake malaman hadisi. Kaifa, ya za a ce ma ba ƙarya bane? Wa ala ra'atil huffazi al-Imam al-Bukhari alladhi sahahu kama taqaddama, bayan a cikin ma kimma cikin saman malaman da suka inganta din hadda Bukhari, wa tabi'ahu tilmiduhu al-Imam at-Tirmidhi wa ghayruhu, kaji Tirmidhi ma ya inganta da wanin sa. Wa qala Ibn Abdul Barr fi at-Tamhid, a cikin mujalladi na 24 na Tamhid lima fil Muwatta min al-ma'ani wal asanid, malai ibnu abdul bari yace ma'anahu inda ahli al-ilmi fi manami, malamai sun ce a cikin bacci ne, yace wa huwa hadithun hasanun rawahu thiqatu. Fa hadha as-sakhafu ya'lamu yaqinan, wannan malami mai barna ya san cewa tabbas anna alladhi qala al-huffaz bi wad'ihi, cewa hadithin da malamai suka ce ƙarya ne, innama huwa al-hadithul mawdu'ul haqqan al-misharu ilayhi anifan, wancan na ƙaryan ne cewa an ga Allah a Arafa, annahu ra'a rabbahu alal ard, cewa an ga Allah a nan duniya, manzo Allah ya ganshi a nan duniya. Walaysa huwa hadithul iktisami alladhi huwa ru'ya manamiyya, ba wai hadisin nan dake magana akan wato ganin Allah cikin mafarki da manzo Allah yi ba, kama jaa musarrahan fi ba'd at-turuq, kamar da zuwa cikin wasu hanyoyi cewa mafarki ne. Wa qala bihi ulama'u kama taqaddama, malamai suka faɗa kuma kamar yadda ya gabata. Wa wallahi Albani yace kuma na rantsa da Allah, inni la akhsha an yakuna wara hadha ar-rajuli jama'atun min al-mufsidina fil ard, ni ina tsoron kai zama akwai wasu mutane masu barna a bayan ƙasa waɗanda ittakhadhuhu matiyatan li ifsadiddin, suka rike wannan bataccen malami a matsayin wani abin hawa dan bata addinin Allah. Wa yassaru lahu asbabat ta'lifi wan nashri, suna bashi ai wato suna sauka mishi hanyoyin rubutu da yadawa, sun bashi abin da yake bukata na kuɗi da girma da sauransu. Listimrari fi ta'ani fi salafi wal ulama'i, dan yanda yake ci gaba da sukan malamai da sukan magabata. Wa ta'ammudihi mukhalafatihi, da yanda yake kokarin da karfin tsiya da gangan sai ya saba musu. Wa ramihi iyyahum bitajsim, yana jifa su da cewa mujassimani. Wa min akhir ma zahara minhu, daga cikin abin da yazo na karshe a wurin shi, tasrihu bi anna al-i'tiqad bi anna Allah fi sama hiya aqidatul mushrikina wal mushabbiha, ya fito karara yace cewa Allah yana sama aqidan mushrikai ne, aqidan mushabbiha ne. Wa kadhalika jamaahirul ulama alladhina sahahu haditha al-jariya aina Allah fadda'afu, yazo yace kuma hadisin nan na al-jariya da tace aina Allah hadisi ne na ƙarya, hadisi ne mai rauni. Akwai littafi da ya musamman akai juz'i, muna da shi anan makarantar karami, haka ya dinga ƙarya yana kawo mun gauna banza darwanta hadisin. Yace bal qata'a bi anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaqulhu, kai yace ma wai qarara annabi bai faɗa ba. Wasabaka ar-raddu alaihi bihamdillahi ta hadis raqam athani wa sittina wa mi'a ba'da salasati alaf, yace na mai raddi a can baya a lamba hadisi na 3100 da lamba 62, sai ka koma can ka ga raddin da Albani ya mishi, Allah shi kyauta. Ba jama'a kun ji wannan a hadisi na tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah a cikin mafarki, dan haka wannan ya tabbata kuma shine aqidan musulmai, shine aqidan annabi da sahabbai. Mu masu bin tafarkin salaf, tafarkin sunna, tafarkin salafiya, ba ma kareta abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko da ya fi karfin kwakwalwarmu, ko da ya saba wa tunaninmu, ko ya saba wa al'adarmu, ko ya saba abin da muka saba ji, ba mu da wannan girin gidi shirin da tsaurin idan mu ce ba haka bane. Mun yarda, mun yi amanna da abin da manzon Allah ya faɗa, kullum min inda rabbina la nufariqu baina ahadin min rusulihi. Malam yace faslun fi mabda'i hijra allati farraqa Allahu fiha baina awliyaihi wa a'da'ihi wa ja'alaha mabda'an li'izazi dinihi wa nasri ibadihi abdihi wa rasulihi. Yace ga wata gaba za ta yi bayani akan farkon yadda aka yi hijira ta uku ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana yanzu ya gama mana bayani akan haditha mafi muhimmanci da ta faru a ƙarshen kwanaki ko shekarun zaman Makka, shekara ta 12 bayan fara wahayi. To daga nan abu mafi muhimmanci shine ita kanta hijira din, wanda hijira ana kallanta a matsayin wani wato abin nan, wani outstanding event, wani abu da ya faru mai muhimmanci da ya fice a cikin sauran abubuwa. Shi yasa ma Umar dan Khattab radiyallahu anhu, kamar yadda ainihin wato Ibnul Asir ya bada labari a cikin littafin Al-Kamil fi Tarikh, cewa gwamna na shi Khalifa Umar dan Khattab ya aiko mishi da sako Abu Musa Al-Ash'ari, ya aiko mai da sako, sai aka aika da raddi, aka aika da response daga fadar shugaban ƙasa kenan, za a ce ko halifan musulunci, cewa idan Sha'abana yayi ayi kaza ayi kaza. Sai ba su fahimci wannan Sha'abana ba, suka ce ba mu gane Sha'abanan wace shekara kake nufi ba, muna so a samu mana da yanayi wanda zamu dinga gane yaushe ya kamata mu dinga aiwatar da directives din da kake bayarwa. Sayyidina Umar sai ya tara manyan sahabbai da suke around su, Aliyu dan Abu Talibin da su makamantansu, su Uthmana, ya shawarce su akan yaya za a yi. Waɗannan suka ce to a dinga cewa abin nan, an ce Sha'aban sai a ce shekara ta kaza daga haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu suka ce a shekara ta kaza daga fara wahayi, daga ƙarshe suka ittifaki akan cewa a mai da shi shekara ta kaza daga hijira. Wannan ya faru a shekara ta 17 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin halifancin Umar bin Khattab. To daga nan ne aka fara lissafi da hijira, suka su da kansu suka yadda akan cewa hijira ta fi muhimmanci ta fuskar bayani akan events waɗanda suka bambance tsakanin musulunci da kafirci. Wasu so a saka daga Badar, a ce shekara kaza bayan Badar, ko shekara kaza bayan aikin hajjin ban kwana, amma yanzu ka lura cewa hijira ta fi bada wanda abu da yake ya zama outstanding, ya zama ya bada distinction, bambanci tsakanin musulunci da kafirci. To daga nan ta zama ita ce hanyar lissafi, kuma wannan ijma'in sahabbai ne, dan haka hujja ne a addinin musulunci. Ina fata mun fahimci wannan. To shine nan yake sai mana bayani, yace hijira wacce Allah ya bambance tsakanin masoyansa da abokan gabarsa. Allah ya sanya ta zama farkon al'amari wanda ya dauka gwamnatin musulunci, ya ba musulunci nasara, ya ba manzon Allah nasara, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu halin kafa gwamnatin musulunci. Qala al-Waqidi haddathani Muhammad ibn Salih an Asim ibn Umara ibn Qatada wa Yazid ibn Rumana wa ghayrihima qalu malan yace daga Waqidi Muhammad ibn ibn Sa'din al-Waqidi kenan, wannan malami wanda aka ce maturuki ne, mun yi magana akan shi. Al-Imam al-Waqidi malami ne mai ilimi da yawa, amma ba an san riwaya sa, dan haka wannan riwaya a isnadance ta samu matsala, amma magana ce mashhuriya a cikin tarihi. Ya anso daga malamin sa Muhammad ibn Salih, shi kuma daga malam Asim ibn Umara ibn Qatadata ibn Nu'man, jikan Qatadatu dan Nu'man ne, ɗaya daga cikin manyan malamai ne, shi ma masana magazi, ya rasu shekara ta 129 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Malami ne muhaddisi daga cikin Rijalul Kutubus Sitta, shi kuma yace daga Yazid dan Ruman, wanda shi kuma bararren bawa ne na Al-Zubair ibn Al-Awwam, babban al-ramma ne daga cikin mutanen garin Madina, shi ma yana daga cikin Rijalul Jama'a. Shi ne yake bada labari, yana cewa qalu dukkaninsu suka ce aqama Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi Makkata 3 sinina min awwali nubuwwatihi mustakhfiya. Manzon Allah ya zauna a garin Makka shekaru 3 na farkon annabtarsa, yana wa'azi ne a boye, baya fitowa yana wa'azi, sai dai dinga samun mutane ɗaiɗai waɗanda ya yarda da su, wanda yake ganin alamar yuwar su karɓa, wanda yake sa ran za su bashi kariya, wanda koda ba su karɓa ba, ba za su zama mishi matsala a farkon al'amari ba. Thumma a'lana fi rabi'a, a shekara ta 4 ya bayyana ainihin wato annabtarsa, sanda Allah ya ce mishi fasda bima tu'mar, sai ya ce fada'a annasa ilal islami 10 sinina, ya shekara 10 yana kiran mutane zuwa aikin zuwa musulunci, ka hada da waɗancan 3 da 10 yanzu 13 kenan. Yuwafil mausima kulla amin, kowace shekara zai zo mausimi, wato mena kenan, da Arafa da Muzdalifa da Makka, inda ake yin mashair, inda ake aikin haji, domin su ne suke tara mutane. Yattabi'ul hajja fi manazilihim, yana bin alhazai zuwa masaukaiyarsu inda suke sauka. Dama tun can mutanen Makka suna da wannan tarihin na masaukai, yadda kaga hotel ɗinnan sun cika garin Makka tun daman can haka suke. Sai dai kawai kowane zamani da irin architecture ɗinsa, da irin culture, da irin civilization ɗinsa, amma dama can garin cike yake da wato wuraren saukar baƙi, saboda baƙin suna zuwa ko da yaushe. Wa fil mawasim, da kuma wuraren aikin hajji ɗin, bayan ya bi su masaukai kuma ya bi su wuraren da ake yin ibada, bi ukkaz, da inda ake cin kasuwanni a ukkaza, wa majanna wa zil majazi, duk waɗannan kasuwanni ne, kuma da za a ce yanzu akwai aziziya, akwai wuri kaza, akwai sharuwa ne, inda dai aka san mutane suna zuwa su tattaru, su siyayya, su tsaraba, duk yana bin su irin wannan matattaran. Yad'uhum ila an yamna'uhu, yana kiransu cewa su bashi kariya, hatta yuballiga risalati rabbi, har ya isar da saƙonnin Ubangijinsa. Ya zo a cikin lafazin yana ce musu, wa zai bani kariya hatta uballiga kalama rabbi, kamar yadda Bukhari ya ruwaito a cikin littafin al-adabul khalqu af'alil ibadi, haka al-imam al-hafiz az-zahabi a cikin littafin shi abin nan al-ulu lil-ali al-ghaffar, duk sai ruwaito lafazin hatta uballiga kalama rabbi, har na isar da zancen Ubangijina. Walahumul janna, duk wanda suka mu haka Allah zai ba su aljanna. Yace fala yajidu ahadan yansuruhu, baya samun taimakon kowa, kowa ya kalle shi kawai sai ya kauda kai ya wuce, ya ci gaba da siyayya shi, in ya je kauyen sai ya bada labarin abin da ya gani. Wala yujibu, ba wanda yake bashi amsa ko ya ce mishi ka taho garinmu. Hatta innahu la yasalu anil qaba'ili wa manaziliha qabilatan wa qabilatan qabilatan qabilatan, manzo Allah ya kai matuka yana bi yana tambaya, ku mutanen wani gari ne? Su ce mu mutanen gari kaza ne. Ina ne garinku? Ina ne masaukinku? In sun faɗa mishi ya je ya bi su, har ya bi su ƙauyuka, bayan an gama aikin haji sai ya fita kauye kauye dake kewaye da waɗannan garuruwa yana ta neman ya isar da sakon saboda al'amari ne babba ya jama'a wa yaqulu yana cewa da su ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu ya ku jama'a ku ce Allah ɗaya ne ku faɗi kalmar shahada za ku tsira wa tamliku biha al'araba za ku zama sarakuna akan larabawa idan kun faɗi la ilaha illallah wa tadhilla lakum biha al'ajam sauran gwarawa gaba daya za su kaskanta idan ku za su zama a kasan ku fa idza amantum idan kun yi imani kuntum mulukan fil janna bayan girman duniya da sarautar duniya za ku samu sarauta ma a lahira wa abu lahabin wara'ahu abu lahabin yana bin manzon Allah a baya ya kuri yana cewa la tuti'uhu kar ku bi shi fa innahu sabiun kadzabun ƙarya yake ya fita daga addinin iyayen shi makaryaci ne shi sa abu lahabin shi Allah ya fara tsinewa wannan a wannan al'umma ta larabawa tabbat yada abi lahabin watab Allah ya ce abu lahabu hannayen shi sun shiga uku shi ma ya shiga uku gaba ɗayan shi saboda irin wannan rashin mutunci da ya dinga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ammi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce su ne masu kare shi amma shine akan gaba yana bin shi yana cewa ƙarya yake mu ne iyayen shi bamu bi ba ya zai kukubi kar wanda ya saurare shi manzo Allah yana wa'azi shi kuma yana bace fa yarduna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akbahar raddi idan da suna tsoron idan sun fada mishi magana nan garin su ne za a kare shi in suka ga wannan dattijo daga cikin iyayen shi yana bi yana ƙaryata shi sai su ma sai su ji ƙarfin ƙaryatawa baya ga ƙaryatawa ma kuma sai su fada bakar magana sai ga Allah ta baka bamu waje kai ka tsiya da mutananka tukunna ka ji wata sabuwar magana suka mai da abin istihza'i wayu uzunahu suna cutar da shi suna mishi zolaya suna jifan shi suna mai dariya suna mai da shi a burin wasa waye kulna suna cewa usratuka wa ashiratuka a'lamu bika mutananka da jama'aka sun fi cancanta da su sanka haisu lam yattabi'uka tunda basu bika ba za mu ba shine manzo Allah yake shiga cikin bakin ciki shine Allah yake ce mashi fala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa zaka je kashe kanka da bakin ciki dan sun kin yi imani takeici ya dame shi ga alheri iyaka alheri ga jama'a su sun ki bas tsaya a kiyayya ba sun ki barin wanda zai yi maye shine yake jin bakin ciki yana jin takeici suna ce mishi mutananka sun ki mu ne zamu bi wa yad'uhum ila Allah wa yaqulu shi ko yana kiran su zuwa ga Allah yana cewa Allahumma law shi'ita lam yakunu hakaza ya Allah da kaga dama da ba za su kareta ba ganin damar ka ne wannan ya Allah baya ga wannan waqidi kamar da muka faɗa wannan riwaya ta tabbata domin baya ga waqidi da ya fitar da ita da wannan isnadi wanda yake mai rauni al-Imam Ahmad ya fitar da ita a cikin musnad din sa Ibnu Khuzaima haka al-Imam al-Hakim an-Naisaburi haka al-Imam Ibnu Hibban haka Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa haka Abu Nu'aym a cikin littafin shi mai suna Mu'jamus Sahaba di sun fitar da wannan riwaya haka al-Imam adh-Dhahabi a cikin tarihul islam wannan kissa ce mashhuriya tabbatacciya a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa yaqulu yana cewa wa qala sai yake cewa wa kana mimman yusammi lana min al-qaba'il alladhina atahum rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa da'awhum wa arada nafsuhu alaihi yace daga cikin kabilin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya zo a cikin tabaqat na Ibn Sa'd cewa manzo Allah ya je wajen wasu kabilu da dama ya gabatar da kanshi gare su haka Ibn Sa'd ya ruwaito da Imam Ahmad ma ya ruwaito ta hadisin Abdurrahman Ibn Abi Ziyad daga baban shi Ibn Abi Zinad amin daga babansa Abu Zinad kenan yace wani mutum ya bashi labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga yawo gari gari yana nema kabilu su yadda su bashi dama ya zauna a cikin su ya gabatar da wa'azin shi da ahum wa arada nafsuhu alaihi akwai banu amir bin sa'asa banu amir bin sa'asa wanda wannan sune daga cikin hawazin ne kabilun larabawa ne jikokin amir ibn sa'asa wa muharib ibn hasfa da kuma wasu masu suna banu muharib ibn hasfa wa fazara da banu fazara sune jikokin fazara ibn bubiyan kenan wanda kabila ce daga cikin qahtaniya babban kabila ita ma wa ghassan da ghassana wanda kabilu ne cikin mutanen kasar Sham sanannu sun zauna a wajen wani ruwan da ake ce mishi ghassan sai sunan ya bi su ana ce musu ghassana kabila ce sananniya babba wanda sun yi jayayya sosai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har akan su ne aka kullama tafiya yakin Tabuka sun nemi taimako daga Rumawa a zo don a yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa murra da banu murra wato murra binu abdi mana kenan wanda suke su kuma kinana ne banu kinana ne kabila ce shahararriya wanda suka shahara da kiyafa din nan akwai wani al-mudlaji mai kiyafa wanda yazo ga kafafun Usama da Zaidu yake cewa wannan kafar wasun su na wasu ne yana cikin Bukhari har manzo Allah ya farin ciki sallallahu alaihi wasallama to wannan sune kabilan wanda suka iya bin sawu sun san inda ake gane sawu mutane sune banu murra binu abdi mana binu kinana akwai kuma wa hanifa da banu hanifa wato banu hanifa hayyun ne su kuma daga cikin Bakar ibn Wa'il wanda adnaniyawa ne sunan kakan nasu shine Hanifa binu Luhaim binu Sa'ab Hanifa binu Luhaim binu Sa'ab bin al-Kinani al-Adnani wa Sulaim da banu Sulaim Sulaim bin Mansur ibn Ikrima kenan banu Sulaim ibn Mansur ibn Ikrima ibn Hafsata ibn Qais waɗannan kaisawa ne su sune mafi girman kabila a cikin banu kais sune banu sulaim kenan sune kabilar su Hassan ibn Sabit ta fuskar uwarsa mahaifiya sune kuma kabilar su Khansa mawaƙiyan nan ta jahiliya wata riski musulunci tumadur wa abs da abs binu absu akwai kabila biyu shahararru akwai abs binu rifa'a bin haris bini Subai wanda waɗannan su ne daga cikin su akwai wannan sahabin Abbas binu Mirdas wanda ɗaya daga cikin mu'allafatu qulubuhum Steph Sonny ana ne yake ga ita waccan matar abin nan Khansa baban shi ya aure ta amma ba ita ta haife shi ba babban jarumi ne a cikin mutanen su akwai kuma Abs binu Baghid binu Ghatafan ita ce kabilar su nabigatu su antara antara binu Shaddad al-Absi da Qais binu Zuhair malikul Arab wani sarki din nan wanda aka yaki a sanadiyar raƙuman shi guda biyu na harbu Dahis wal Ghabra shekara wajen 40 ana wannan yaki wanda shi kanshi antara yana daga cikin bahaya victims da aka kashe a wannan yakin ita ce kuma kabilar mawaƙin nan shahararre Amru wanda yake cin Urwatu ibn al-Ward al-Su'uluki wanda yake cin shi Maliku Sa'alika wanda wani mawaƙi ne shi ma da ya shahara da kyauta har ma ana cewa duk wanda ya ce wai Hatimu Tsa'i ya fi kowa iya kyauta a jahiliya faqad zalama Urwatu ibn al-Ward to ya cuci Urwa bai mishi adalci ba Urwatu ibn al-Ward shahararren mawaƙi ne kuma jarimi to kabilar su ta fi shahara da Absu fiye da waccan kabilar ta su Abbas binu Mirdas to kowannen su duka ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gun kabilar su Abbas ibn Mirdas din ne ya ma fara aikawa da wani dan sako suka kashe shi ina fata mun gane wannan wa banu Nadri haka yabo a cikin naku bugun banu Nadri bidadil mu'jama to wannan gaskiya kaulun wahid wannan kuskure ne la adri min aina jaa hadha al-khata la allahu min an-nasikh ko kuma a madaba'a ne domin kace banu Nadri Quraishi sune banu Nadri an-Nadr ibn Kinana shine kakansu to kuma an ce ya fita zuwa wasu kabilu Quraishi kuma sune asalin kabilar da basu karbe shi ba ya je wajen wasu ya fi dacewa a ce banu Nasr kuma akwai banu Nasr waɗanda suke su ma kabila ce sananniya cikin Ghatafan ba banu Nadri ba haka wa banu Buka wanda su kuma dangi ne ga waɗancan Amir ibn Sa'sa'a wa Kinda wa Kalb kabilun Kinda da Kalb sanannu ne su ne wanda suka samu matsalar yaƙe-yaƙen harbul basus kenan su ne Kinda da kalb wanda suke mutanen Najd ne waɗanda suka yi yakin harbul basus shi ma wani yaki ne shu'umi wanda sai da ya kusa karar da su yakin su muhalhil kenan ibnu rabi'a da su kulaybu wa'i wanda yaki ne ba dadi in ka ji labarin shi sai da ya zama shu'umin yaki ya zama an karar da mazajen kabilun gabaki daya shi kuma wannan muhalhil yana cewa shi ba zai hakura ba sai ya tara jumjuma kokon kai a jikin a kabarin yayan nashi da aka kashe wanda zai iya gine kabarin da shi kamar tsayin bulo din yaje ya kashe mutane zai yanko kawunan su yabo yana jejjera kawunan a kamar da ake jera bulo yana so yayi kubba makabarin an yi asulhunta yaki sulhuntuwa yakin ya ishi kowa to waɗannan kabilu ne manyan kabilu a cikin larabawa wanda wannan ma kamar yadda malamai suke faɗa na daga cikin hikimar da Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi yawan jarumai ƴan ta'adda marasa mutunci na jahiliya duk an kashe su a yaƙe-yaƙen da aka yi ta kan manzo Allah ya zo duk wani wanda zai iya rashin mutunci ya ce bai yadda ba ai ta bala'i da shi sai aka kashe shi suka yi ta kashe junansu sai rage yanzu kowa zaman lafiya yake so kawai ko mun gane ƴan kaɗan ne wanda suka rage wanda za su iya fitina su da mutanen Makka asalin su su tunda ƴan birni ne ba sa son yaki ba sa son fada in ka lura da yanda ƴan birni suke ba sa son fitina saboda fitina za ta lalata birni ko mun gane mutanen ƙauye su ne suka saba da fitintunu da yaƙe-yaƙe waɗanda talauci da yunwa da jahilci ya musu katutu amma mutanen birni ba su san irin wannan to su Makka sun riga sun kafa birni suna da kasuwanci suna da harkokin su ba su son fada da haka ba a yi wata fitina mai yawa sosai da su ba fitintunin da aka yi da su ƙididdigaggu ne da haka ba kashe mutane irin wannan mugun kashewan ko a shekara da shekaru ana yaƙi da su ba so amma su waɗannan an ta yaƙe-yaƙe ana ta kashe juna yanzu kamar shi wancan Qais ibn Zuhair ibn Qais sarkin Laraba waɗannan da ake faɗa ba ƙaramin mutum ne fattaki ba wanda yake mai kisa shi ma a cikin irin wannan kashe-kashen aka kashe su Antara aka kashe su Kulaybu Wa'il ɗin wanda shi ma sarki ne aka kashe su Urwatu ibn al-Ward aka kashe su da yawa suka kai ta kashe junansu wannan ya kashe wannan wani dauki fansa wasu dauki fansa fansan suka kai ta kashe junansu labaran nasu ba su da dadi a cikin ayyamul arab din wal harith ibn ka'ab da kuma kabilan al harith ibn ka'ab su ma suna daga cikin wanda manzo Allah ya gabatar da kansu gare su suka ki wa uzra da banu uzra bin zaid ko ibn sa'ad dukannin su kabilan larabawa ne sanannu sune wanda suka shahara da soyayya din nan da suke da bala'in iya kauna har suna mutuwa akan ta su Jamil ibn Ma'amar da sauransu sai da suke musulunci galibin su suna da irin wannan abin nan saboda suna da ƴan mata kyawawa a cikin zuriyar su kuma ana hana su auren su to sai saurayya ta kaunan mace har ya mutu da kauna suna da yawa a cikin tarihin su Banu Uzra Allah shi kyauta wal hadarima da hadarima wanda su ma kabilu ne shahararru falam yastajib minhum ahad babu wani kwaya daya da ya amsa da ta amsa mushi a cikin wannan kabilun duka suka ki amsawa in kana son kaga tarihin waɗannan kabilun kamar yadda muka ambaci sunayen su da dangogin su da yadda suke akwai littafai waɗanda suke umda ne akan haka akwai littafin jamharatu ansabil arab na ibnu hazmin al andalusi cikin juz'i biyu yana kawo dukkanin kabilun larabawa ya faɗi dangin su da asalin su da tarihin su har ya ambaci muhimman mutane a cikin su kuma zaka ga ma ya tattauna akan ayyamul arab din yaƙe-yaƙen da suka yi sai kuma littafin nihayatul arab fi ansabil arab ko fi ma'rifati ansabil arab nihayatul arab karshen buri fi ma'rifati ansabil arab shi kuma na abul abbas al-qalqashandi mai littafin ikdul farid kalkashin di babban malamin adab din nan mai ikin dukkanin su andalusiya andalusiyun ne da ibnu hazmin da kalkashin di dukkan su mutanen andalus ne suke da littafai mashahurai akan wannan fagen akwai wani malami wanda tunda ba musulmi bane shi mustashriki ne shi kuma yana da mawsu'atul ansab mutumin shi ma kasar Aspaniya ne shi ma andalusi ne mai littafin mawsu'atu ansabil arab ko mu'jamu ansabil arab kamar yadda yake kiran shi shi ma ya tattauna akan ire-iren waɗannan tarihohi din za ka yi samun bayanai game da dangantakar larabawa din da kabilunsu to duk waɗannan kabilu manzon Allah ya dinga bin su anguwa anguwa gari gari kauyukan suna kewaye da Jazirat Arab sai ya je fita ko in ya samu wanda daga cikin wakilansa ya zo Makka ya roke su da Allah yana da bukata za ku iya min wannan taimakon babu wanda ya amsa mai tsawon shekara 10 abin da ya dinga yi kenan shekara 10 daga san da ya fito da da'awar shi fili din nan zuwa sa'ad da ya hijira babu wanda ya amsa mishi ashe Allah ya taskace wannan falalan ne ga ansaru radiyallahu anhum wa ardahu duk aka ki gaba daya su kuma suka ce sun ji sun gani suka karba to shine dai ba mu labarin yadda akai abin ya faru yace faslul wa kana mimma sana Allahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin abin da Allah ya aikata wa manzon shi annal ausa wal khazraja kanu yasma'una min khulafaihim min yahudil madina anna nabiyyan min al anbiya'i mab'usun fi hadha az-zamani sayakhruju fanatba'uhu wa naqtulukum ma'ahu qatlata adin wa iram ausu da khazraju suna zauna a garuruwan su na madina suna da makwabtaka da kafirai yahudawa masu zama tare da su daga cikin abin nan kafiran banu nadir banu kainuka da banu quraiza waɗannan su ne al'umma guda uku ta kafiran yahudawa da ke zauna a madina manoma ne na dabinai tarihi ya nuna cewa galibin su kaura suka yi daga garuruwa daban-daban wanda a yanzu dinnan da muke magana a zamanance akwai bincike na anthropologist da suka yi da ya tabbatar da cewa galibin waɗannan yahudawa sun yi kaura ne daga Europe kuma particularly daga yanzu inda ake cewa Britain kasashen turawan kasashen Ingila da makamantan su daga tsibirran kasashen Ingila suka dinga kaura suna tafiya zuwa waɗancan kasashen kuma saboda sun karanta a cikin littafan su na yahudawa cewa annabin ƙarshen zamani zai yi sansani a wani gari mai yawan dabinai to sai suka yi ta bincike Larabawa yahudawa al'umma ce mai binciken ilimi tun bayo ba binciken su ya tike da su akan wurare da suke da yawan dabinai daga ciki akwai Madina daga ciki akwai wasu wurare a cikin ƙasar Ethiopia da haka nan ma sun yi kaura zuwa ƙasar su na Najashi wasun su kuma sai suka yi kaura zuwa Baitul Maqdis to mafi yawan sai suka tattaru a Madina duk fatan su shine idan Allah ya tashi aiko wannan annabin ƙarshe ya aiko shi a inda suke kuma cikin ƴaƴan su da haka suka yawaita sanyawa ƴaƴan su sunaye Muhammad Ahmad Mahmud duka suna tafa'uli suna arashi suna fatan Allah ya sa bai ɗaya daga cikin yaran nan shine annabin nan to baya ga haka suna zaune da waɗannan Larabawa Ausu da Khazraj waɗanda ƴaƴan baffanu ne ƴaƴan Ausu da Khazraj din to su kuma kafirai ne maguzawa masu bautar gumaka waɗannan kuma kafirai ne masu littafi ko mun gane da haka a lokacin su sun fi kusa da addinin Allah fiye da maguzawan nan to din aka zauna zaman fira suna musu gori kafiran banza mashaya giya masu cin riba kaza 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 muna nan muna jiran annabin ƙarshen zamani ya zo da mu da shi za mu haɗu mu kakkashe ku gaba ɗaya mu maida ku bayi Larabawan Madina suna ta jin wannan magana ya shiga cikin akaliyarsu kowa ya saba ji kuma kullun an zauna zaman fira su ba su labarin annabin nan ga irin shi ga irin shi ga irin shi ga sunan shi ga siffar shi ga kaza kaza kamar da Allah yake cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu sun san shi irin yadda suka san ƴaƴan su ma'ana duk ƴaƴanka dake gidanka ka san sunan kowa ka san shi aka haife shi ka san irin halin shi in an yi banna ko ba sa nan zaka gane wannan irin banna wane ne zaka ga thumbprint din shi a jikinta ko idan ka ga wani abu ka san wannan size din kafa wane ne in ka zo siyan takalmi zaka san wannan hula za ta dace da wane kowa ka san shi ka san ajin da yake a makaranta to irin haka suka san manzala sallallahu alaihi wasallam amma kuma suka falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bi akwai wanda ya taba mai musu da martani bayan manzon Allah ya zo suna ta mishi gaba yace wane eh ka manta shekarun baya kai ne kake cewa kaza kace kaza yace gaskiya ne nake fara ce to ai akan kake amincewa yace to ai mun ga abun ne mu ba haka muke tsammani ba saboda Allah ya zai a ce ya zo cikin wasu mutane wanda ma ba a san da su ba maraya ma eh duk ga ƴaƴan mu nan ya Allah zai aiko wani wanda ba shi muke so aiko ba sabon ne yake cewa wannan sai da na ganshi an yanka shi a cikin waɗanda aka yanka lokacin da aka hisar na banu nadir a banu quraiza hadisin yana cikin duk wannan kissar gaba ɗayanta da hadisan kala daban-daban zaka same su sun riwaya 30 a cikin littafin Dalailun Nubuwa na Imam al-Baihaqi. Baihaqi ya bada muhimmanci kwarai wajen istiqsa'in hanyoyin su. Al-Hakim an-Naysaburi shi ma ya rawaito su a cikin littafin Al-Mustadrak al-Sahihaini, haka Al-Imam at-Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Kabir, haka mafi yawan malaman tarihi a littattafan nan irin su Tabaqat ibn Sa'd, irin littafin Tarihu Khalifa ibn Khayyat, irin littafan Zahabi Tarihu al-Islami, irin Sira ta ibn Hisham, irin Sira da Maghazi ta Muhammad ibn Sa'd Tabaqat Amin, haka littafin Al-Bidayatu wan Nihaya na Ibn Kathir, dukkan sun bada wannan labarai ne sanannu, kowa yana da labarin su. Al-Imam Abu Dawud ya rawaito ta riwaya mai ban sha'awa daga cikin riwayoyin da suke bada labarin abin da ya faru na wannan Yahudawa da suka yi zina da ƴan uwansu Yahudu, suka ce aje gun Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yi hukunci da kansa, suka ce fa innahu ba'athahu Allahu bit-takhfif, ai shi Muhammadu Allah ya aiko shi da sassauci, sun san rajumuni a cikin littafin su, amma suna tunanin ko akwai wani sassauci a addinin Muhammadu. To kalla abin da suka ce, fa innahu, lalle shi Muhammadu ba'athahu Allahu bit-takhfif. To kaga wannan ya zama irin na wajahadu biha wastaykanata anfusuhum dhulman wa uluwa, sun yadda sun sani har suka ce shi Muhammadu Allah ya aiko shi. Kaga sun fadi kalmar imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma basu gaskata ba. Irin na Fir'auna, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Isra'ila, amma da haka Allah ya ki karba, saboda sai da yaga bala'i ido da ido tukuna, sannan yawan nan imanin ba dan Allah ya imanin ba. To haka Yahudu suke da kin gaskiya har yanzu da muke magana jama, ba sa san gaskiya amma sun santa, sun fi kowa sanin ta, suna da masalih nasu. To shine anan yake ce mana kana mimma sana Allahu da rasulihi, daga cikin falalar da Allah ya manzansa, annal ausa wal khazraja, larabawan Madina suna kasuwa zuwa gida biyu, waɗannan ƴaƴa guda biyu, ƴaƴan ausu da ƴaƴan khazraj, kanu yasma'una min hulafa'ihim, suna jin labari daga abokan zamansu, hulafa'ihim min yahudil madinati, daga yahudawan Madina, anna nabiyya min al-anbiya'i mab'usun fi hadha zamani, cewa wasu annaba za a aiko da annabi a wannan zamanin, sai ya khuruju zai fito, fanatba'uhu sai mu bishi, wa naqtulukum mu karkashe ku ma'ahu tare da shi, katla adin wa iram, inda aka kashe adawa da irama zatul imad, yadda Allah tilami khalaq misl hadhihi fil bilad, sune samudi kenan ko, masu shagen karfin nan, masu yin abin nan gida, su kankare dutse su gida, wa samudal ladina jabu sakhara bil wad, wadannan kafiran yadda Allah yayi maganin su, to haka zamu yi maganin ku ya ku kafirai, wa kanal ansaru yahujjuna al baita kama kanat al arabu tahujjuhu duna al yahudi, masu mutanen garin Madina ausu da khazraju suna zuwa aikin haji duk shekara yadda sauran larabawa suke, su ko yahudi ba sa zuwa. Wa kanat al sai yace falamma ra al ansaru, wa kanat al ansaru falamma ra'a al-ansaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u an-nasa ila Allah azza wa jalla wa ta'ammalu ahwalahu, a wata shekara, wannan shekara ta 11 ko ta 12, da suka je suka ga manzon Allah yana ta wa'azi, yana ta kiran mutane, yana bin mutane kungiya kungiya daidaiwa yana musu wa'azi, suka tsaya suka natsu suka kalle shi, qala ba'dhum li ba'd, sai suka ce wa junan su, ta'lamuna wallahi anna qaumu ya qaumu anna hadha allazi tawa'adukum bihi yaud, wallahi wannan shine mutumin da Yahudawa suke muku alƙawari cewa yana nan zuwa, fa shine fa fala yasbiqunnakum ilayhi, kar ku bari su riga ku, ai annabin ba nasu bane su kare, ba wani magana ku ce bari ku bari su musulunta ku, wawaye ku jira har su musulunta su da shi su hadu su kashe ku, abin da yafi ku riga su musulunta kawai, eh kun nuna musu kun fi su iya zalama ko, shikenan. Wa kana Suwaid ibn Samit min al-Aus qadqadima Makkah, Suwaid ibn Samit ibn Khalid ibn Uqba al-Ausi ya kasance yazo Makkah a wannan shekara, fa da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama falam yub'id wa lam yujib, manzo Allah ya mishi wa'azi, shi dai bai karba ba ko bai ce ba zai karba ba, kawai dai ya shuhu bai ji ba, wannan wani mutum ne wanda akwai sabani game da tabbatar musuluncin sa, amma dai dan sa mai suna Jallas bin Suwaid ibn Samit, to shi wannan ya riske musulunci tabbas, har ma ya kasance daga cikin munafikai, amma daga baya ya tuba taubatan nasuha kamar yadda Ibn Hajar ya bada labari a cikin Isaba daga al-Imam Ibn Sakan a cikin nashi littafin Ma'rifatus Sahaba, cewa ya tuba ya dawo cikin musulmi. Amma shi baban ƴaƴan guda biyu ne, akwai akwai Khalid bin Suwaid bin Samit, wannan shi kuma ya musulunta ya yarda har ya kashe wani musulmi dan tansar wani jininsu, manzo Allah ya sa aka kama shi aka kashe shi aka biya jinin wancan, sai kuma Jallas shi kuma wanda muka bada labari kamar da shi. To wannan mutumin da aka mishi magana akai, shi dai bai amsa ba, bai ce eh ba, bai ce a'a ba, kuma bai yi zagi yadda waɗancan suke ba. Sai kuma fadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yujib falam yub'id walam yujib hatta qadima Anas bin Rafi'in Abu al-Haisari, sai Anas ibn Rafi' Abu al-Haisar sai ya taho fi fikiyatin min qaumihi, da wasu samari matasa cikin mutanansu Ausawa, wannan shi kuma shi ma akwai sabani game da musuluntarsa, amma akwai ɗansa wanda yake musulmi ya riski Badar, akwai kuma ƴarsa ita ma har ila yau yayi ma shahada shi wancan a Badar, yana daga cikin shahidan Badar ɗansa. Ƴarsa kuma ta auri babban sahabin nan miliyoniya Abdurrahman ibn Auf, ita ce wadda kissan aurenta Abdurrahman ya aure ɗin nan, manzo Allah ya ganshi da turare irin na angwaye, har yake ce mishi aulim walau bishat, kissa ce wadda take shahararriya. Al-Imam Abu Dawud ya fitar da ita da isnadi tabbatacce, karanta littafin Adabu Zifafi fi Sunan al-Mutahhara na Ash-Shaykh al-Albani, wannan kissa shahararriya, Bukhari ma rawaito ta. To wannan mutumin yazo shugaba ne ga wasu tawaga da suka zo neman samun muhalafa, taimakon Qurayshawa don su koma su casa abokan hamayyarsu Khazraj, suna so su samu ƙarin abokan yaƙi. Min bani Abdul Ashal ya talibuna al-hilfa, suna neman taimakon Larabawa mutanen Makka don su je su yaƙi waɗancan. Fada'ahum Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam, manzo Allah ya same shi ya kira su zuwa ga musulunci. Fa qala Iyas ibn Mu'az, akwai wani matashi aka ce lokacin shekarar shi 20 ko da daya, Iyas ibn Mu'az wa kana shabban hadathan, yaro ne matashi danye shar bana 20 ko bana 18 ko haka yake cewa ɗan bana 17, yawa to irin waɗannan matasa din yana jin ƙarfi, yana jin samartaka, kwakwalwar shi tana ja, yana jin isasshe ne shi, yana ganin manzo Allah kawai sai ya gane shi, sai ya ce ya qaum wallahi hadha wallahi khairun mimma ji'na hadha wallahi khairun mimma ji'na lahu, manzo Allah ya ce musu bana nuna muku alherin da ya fi naku ba, karanta jama'a a cikin al-Isaba, manzo Allah ya ce musu ku bi Allah ku yi kaza ku bar kaza ku daina fitintunu ku daina kaza, sai ya ce ya jama'a na rantsi da Allah wannan yafi alheri akan abin da muka zo dan shi. Fadarabahu Abu al-Haisari wanta harahu, Abu al-Haisari sai ya dauki wani abu da ke kusa da shi ya kwala mishi a ido, aka ce haye ji mishi ciwo a jikin goshinsa, yace yi mana shiru ba wannan muka zo ba, ce mallan tashi ka bamu waje, ya kori manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma wannan matashin tun daga nan ya musulunta, an ba da labari a cikin tarihin sa cewa ya rasu tun kafin manzo Allah iso Madina, amma zai rasu an ji yana ta kalmar shahada yana fadan la ilaha illallah, yana maimaitawa har ya rasu, da haka sahabi ne mumini Iyas bin Mu'az, ina fata mun gane yana daga cikin as-sabiqun al-awwalin radiyallahu anhu wa ardahu. Al-Imam al-Bukhari ya masa tarjuma a cikin at-tarikh al-kabir da al-awsat, haka Ibn Sakan a cikin ma'rifatus sahaba, haka Ibn Hajar a cikin al-Isaba fi tamyiz as-sahaba, sahabi ne tabbatacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace musu wannan shine abu mafi alheri. Daga nan suka fara tunanin ya za a yi su karba, kuma suka je suka fara gawa jama'a su cewa ga fa alherin da ake ciki, yace ka bar mu wannan shine abu mafi alheri da za mu samu fiye da wancan. Amma sai shugaban tawagar yace sam shi bai yadda ba, thumma lam yatimma lahumul hilf, to kuma haka zawarcin da suka zo na abokan fada da za su zo su je su taya su fada da ƴan uwansu a Madina, shi ma sai bai tabbata ba, sai suka koma haka hannu rabbana, su ba su musulunta ba kuma su ba su samu taimakon larabawan Makka ba, amma dai a cikinsu wannan magana ta riga ta raba cikin zukatansu, suna zuwa kuma a ɗabi'ance dole za su bada labari. Ai mun ga irin mutumin, mun ga mutumin nan wanda ya gamsu zai ce ai na ga mutumin nan da suwana suke cewa. Kuma dama su Larabawa, su Yahudawa suna nan lissafa da zamanin, suna cewa lalle lokacin fitowar shi yayi, lalle lokacin fitowar shi yayi, cewa a wannan shekarun tabbas zai fito. Dukkanin alamu da gaskiyar tafin su sun gani. Idan ka karanta Ibn Kathirin ya tattauna sosai akan waɗannan dalilu da suke nuna cewa zamanin bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, akwai alamun da aka gani a cikin ɗabi'ar duniya na wasu canji da aka gani, yanayin talauci ko arziki, zaman lafiya ko tashin hankali, yanayin fitintun da suka dinga faruwa, alamu da sauransu. Su ma mutanen Madina a wannan shekarun suka yi shahararren yaƙin su mai suna Harbu Bu'as, yaƙi tsakanin Ausu da Khazraj a tsakankanin shekarun daga hijira, daga fara wahayi zuwa shekara ta goma. A tsakankanin wannan shekaru uku suka yi wannan yaƙin, suka karkashe junansu. To su ma na daga cikin falalar Allah a wannan lokacin. Duk wani tsagera da zai rashin mutunci shi ma a wannan lokacin aka kashe shi. Na ba ta mun gano wannan. Duk wani wanda ba zai musulunci amfani ba, zai zama musulunci kafa baya, zai zama shedani wanda za a rasa yadda za a yi da shi. Da wannan lokacin Allah ya sa da aka kaɗe su. Da aka sai aka bar masu hankalin kawai. Sannan an yi fitintunu waɗanda kowa ya ji jiki, domin yaƙi ba ɗabi'a ce tabbatacciya asali ga mutane ba. Zaman lafiya shi ne asali. Duba ga ha aljanna, sai da Allah ya mutane alƙawari ya ce udkhuluha bisalam, ku shiga cikin aminci. Domin aka ce akwai tashin hankali, ko kana da arziki, ko kana da dukiya, ko kana da wata harka ba ta yiwu ba, wanda dubbe kuma shaida tashin hankali na yaƙi ba, bai iya experience, bai iya maka bayanin wannan experience. Sai wanda ya taɓa samun kashi a cikin inda ake yaƙi a matsayin ko dai victim na circumstance, ko kuma soja ne ma wanda yake war front, wanda garan shi a cikin makogwaron shi, ko ya mutu ko a kashe shi, ko ya kashe ko a kashe shi, ko to shine idan ya tsira zai iya sanin kima da darajar zaman lafiya. Yanzu mutanen yankunan North East su Borno da sauransu, munan sun fi mu sanin kimar zaman lafiya, sun fi mu, kawai mun muna jin labari ne duk da an dan buga ba bayan nan ɗaya can ɗaya can, amma kawai sai dai ka ganshi a tashar TV ko ka ji ƙara, ba abin da ya same ka, to har yanzu kana nan lafiya lau. Amma wanda ya gani ko ya ruga da gudu ya tafiya kilomitoci da yawa har ƙafar shi ta ɗashi, tun tana ruwa tana jini har ta bushe, wasu da haka suka tsira. Tafiyar da za a awa uku ana yi a mota, haka za su shanye ta da ƙafa, da mata masu ciki da ƙananan yara da dattawa, wani ya mutu, wani ya suma, wani a harbe shi, wani ya kasa, wani kaza, duk sun ga irin wannan fitina. Koto sun fika kai da ba gani ba sanin muhimmancin zaman lafiya. Kamar yadda Umar yake cewa ba wani san darajar musulunci sai wanda ya ga jahiliya. Ai fika cikin musulunci mai kasan, ai fika cikin wadata baka san bala'in talauci ba, baka san wato yadda talauci yake da matsala ba. Ina fata mun gane. To da haka a lokacin su ma sai aka karkashe da dama daga cikin 'yan ta'adda da 'yan tauri da 'yan sara suka da azzalaman ƙasar abin nan Madina, sai da masaura mutane masu hankali kawai, wanda wasu sun ki shiga yakin, wasu kuma suna baya-baya, wasu su ne 'yan sulhu, Harbul Bu'af ake ce mishi, wani shu'umin yaƙi ne da aka yi a wannan lokacin. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu wannan zancen, ba su ji ba, suka tafi. Sai daga baya suka ga dacewar su amsa din. Za mu saurara nan tun da ma kan gaba ne, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Idan Allah ya kai mu sai mu tashi inda yake cewa fasdun thumma inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam laqiya indal aqabati fil mawsimi sittata nafarin minal ansari. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu